Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai a jamhuriyar Niger kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da cikin sa za a ji cewa ana ci gaba da samun ra'ayoyi daban-daban game da yadda zaben kananan hukumomi na 13 ga watan Disamba ya gudana a jamhuriyar Nijar. A tarayyar Najeriya kuma kungiyar dattawan arewacin kasar ce ke ci gaba da gudanar da ziyara ta musamman a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabacin kasar biyo bayan barnar da aka samu a zanga-zangar SARS. Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma a fara da sauraron labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya Litinin cewa demokaraɗiyya ta yi nasara, yayin da masu zaɓe daga duk faɗin ƙasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin ƙasar an tursasa su, an gwada su, ana musu barazana amma ba su ruguje ba. A wani jawabi daga tsohon gidansa na Wilmington da ke Delaware, Biden ya yi niyyar jagorantar Amurka bayan haniyar yakin neman zaɓe da kuma ƙin amincewa da shan kayi da shugaba Donald Trump ya yi. Biden ya ce, idan wani bai sani ba a baya, to ya sani yanzu. Abin da ke buga a zukatan al'ummar Amurka shine demokaradiyya, yancin faɗin albarkacin baki, yancin yin zaɓe da zaɓar shugabannin wannan ƙasa. Mu kuma mulki kanmu. Bayan samun sama da ƙuri'u miliyan 81, Biden na shirin hawa kujerar shugabancin ƙasar a ranar 20 ga watan Janairu. Babban Attorney General ɗin ƙasar Amurka William Barr, ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba Donald Trump, ya yi murabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban, kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na magudin zaɓe da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Jiya Litinin ya je fadar White House, inda Trump ya ce babban lauyan ya gabatar da wasiƙar yin murabus nasa. Kamar yadda wasiƙar ta ce, Bill zai ajiye aikinsa gabanin Kirsimeti don yin hutun tare da iyalansa, a cewar Trump a shafinsa na Twitter. Trump ya fito ƙarara ya nuna fushinsa game da kalaman ba ga kamfanin dillancin labarai na Associated Press a farkon wannan watan, cewa sashen shari'a bai gano wata badaƙalar zaɓe da za ta sauya sakamakon zaɓen ba. Trump ya kuma fusata cewa ma'aikatar shari'a ba ta fito fili ta sanar da cewa tana binciken Hunter Biden gabanin zaɓen ba, duk da manufofin sashen game da irin wannan sanarwa. Ƙasar Amurka ta zarce yawan mutane 300,000 da suka mutu sanadiyyar coronavirus jiya Litinin. A ranar ne kuma aka yi wa ba Amurka na farko rigakafin cutar coronavirus a ƙasar. Wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin Amurka suka bijirewa gargaɗi don kaucewa tafiye-tafiye, tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika-ciki. A cewar cibiyar da ke bibiyar cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins, ya zuwa yammacin jiya Litinin Amurkawa 300,367 ne suka mutu daga COVID-19, cutar da coronavirus ta haifar. Amurka tana da mutum ɗaya cikin mutane 5 da coronavirus ta kashe a faɗin duniya, yayin da aka ɗauki watanni 4 kafin Amurkawa 100,000 na farko su kamu da ƙwayar cutar. Wasu masana kiwon lafiya sun yi hasashen sake mutuwar wasu mutum 100,000 kafin ƙarshen watan Janairu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a Tigray jiya Litinin, kuma ta umarci masu makamai su kwance ɗamara, yayin da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ke ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yaƙin makonni. Hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin Mekele, bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar 4 ga watan Nuwamba. Amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma ƙarancin ruwa. Rahotannin yunwa da cin zarafi ya fito daga 'yan gudun hijira, waɗanda wasu daga cikinsu gwamnatin Habasha ta mayar da su zuwa Tigray, yankin da har yanzu an hana 'yan jarida aiki ba tare da izini ba. Kasar Amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukar nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin demokradiyya mai cikin tarihi. An sanya sunan Sudan a matsayin kasar da ke daukar nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba Omar al-Bashir na wancan lokacin, wanda ya goyi bayan kungiyoyi masu gwagwarmaya irin su Hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa kai irin su shugaban kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden. A cikin shekaru biyu da suka gabata, wata zanga-zangar adawa ta haifar da hamɓarar da Bashir, wanda ya mulki Sudan tsawon shekaru 30, kuma manufofinsa sukan sabawa Amurka da Isra'ila.
Da labarin duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaben kananan hukumomi da ya gudana ranar 13 ga watan nan na Disamba, jam'iyyun siyasa na bangarori daban-daban a kasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da yadda zaben ya gudana, kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Gwanni.
Yayin da aka kammala zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisun jihohi a jamhuriyar Nijar, ra'ayoyin 'yan siyasa a gunduma na birnin Gwanni na ci gaba da bambanta game da yadda zaben ya wakana, duk da yake ijma'in su sun nuna cewa zaben ya wakana laulami. A jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a mataki na ƙasa, an yi zaɓe lafiya kuma suna ganin akwai haske ga nasu ɓangaren da zaran hukumar zaɓe wadda adda alhakin wallafa sakamakon zaɓe ta yi hakan, in ji ɗan baba mamance ni.
Masu karin magana ka cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗaya ta yi kumya. To gashi rana ba ta yi ƙarya ba tun da ranar ta zo an kaɗa ƙuri'a, kuma gashi uwar ɗaya ita ma ba ta yi kumya ba.
Sai dai a cewar Jadi Lumana, masu adawa a mataki na ƙasa suna zargin masu mulki da amfani da kuɗaɗe masu tarin yawa a lokacin da aka gudanar zaben na ƙananan hukumomi. Lalle duk ƙuri'ar da kaga sun samu nan cikin waɗin ƙasar ga to kuɗi na sun kaseta, to kuɗi na sun kaseta saboda me?
Wannan ba ka tsoron a ce kun shawa musu kashin kaji na cewa sun ba da kuɗi, ina hujja take na wanda za a ce an ga lalle an yi haka?
To ba ga hili da ƙasar ga farko yawo su kai ƙasar ga wani mai ƙari mai ga hanya. Shi ko Maitar Abdulmuni na jam'iyyar RDR canji a cewar su sun gamsu da ganin 'yan siyasa sun kawar da dukkan wata hitina da hayaniya a lokacin wannan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi.
To zaɓen ya gudana bisa kwantaccen hankali, saboda ka san tashin hankali na jama'a ba a san cikin kowace hanya, saboda shi tashi hankali shi ka lalata komai. To a magana ta gaskiya, duk maganar da ya zanta baki ta, to abinda siyasa ta kumsa kina ta ita maganar baki, inda duk abinda ba siyasa ba a son ta kai gare shi, a ta kai ga kiyayya ko ta kai ga buge-buge. To saboda haka wannan duk ba mu same shi ba kwanni, alhamdulillah.
Ana sa bangaren Abdurrahman Idrisa Kaɗa soja na jam'iyyar MPR jamhuriya ya ce jama'a da dama ba su gane tsarin zaben na takarda guda ba, saɓanin na takardun jam'iyyu da dama da suka saba da shi a shekarun da suka gabata.
Lalle akwai matsala wadda anka samu wajen wanga bulletin unique. Da farko dai shi zaben kanshi macewayi, na farko mutane 'yan siyasa ba su samu dama ba
da bulletin,
ba a ba da tazara ba ta kamfe wanda mutane za su gabatar da bulletin kin ga magoya bayansu. To kuma su magoya bayan abin ya zo musu game, sai sun kai dibi kamar wancan zabe ne wanda anka saba da shi, na ka ɗauki wanda kake so ka sa cikin envelope ka shehu ƙuri'a. To sai kuma daga baya zuwa ƙarshe sai anka ce mutane kuma bulletin unique ne ga yanan kaf, sai an diba a Dongola, kuma jam'iyyu sun yawa, ko a ce a Dongola mu wanga, a Dongola mu wanga. To dan tule ka sai anka samu matsaloli da dama, wanga ba a saba da shi ba, tunda rishin saba da ba a yi da shi ba, zaka iske runfa number de votan da anka samu, sai kaga nulkin ya hi sakamako na samu mahiyawa duka runhunonin, duk haka nan suke.
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Nijar.
To su mun shugabannin kungiyoyin fararen hula a yankin da magaram sun tofa albarkacin bakunan su game da yadda zaben na kananan hukumomi ya gudana, tare kuma da kira da hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na ganin ta ɗauki ƙwararren matakai domin kaucewa irin kurakuran da aka gani a wannan zaɓen, a zaɓen shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na Disamba.
Ahmad Dankwari, mamba na MPCR coordination king da magana ya wakana cikin kwancin hankali babu wani tashin hankali dai wanda ya hana zabe amma an sami ɗan matsaloli kadan kuma abin da ya kawo haka yana cikin tsare-tsare inda ba samu ba aka kai biletan wasu guri da yawa inda shine ya kai zaben ya dan samu tsaiko wani guri amma wannan kuma bai hanawa a ingantar da zaben tunda ba matsala bace da za ta sa ya kai zabe bai kyau ba tunda an aka diba da baki guda mutane sun mutu sun yi zabe kuma babu tashin hankali ciki wannan mu a matsayin mu na yan kungiyar hula sai mu jinjina ma al'ummar Niger sai mu jinjina ma duka wanda suka tsara zaben wannan dan saboda an yi shi lahiya an kare shi lahiya kenan wannan ya kamata a ce gaba an za a yi an aiko takardar zabe tun da wuri saboda a samu a kauce ma wannan matsalar wadda za ta kai zabe hal a jashi ya kara kwana guda za mu yi kira ga 'yan siyasa tun da yanzu zaben da za mu yi na kwanan nan mai zuwa na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ne su yi kamfani ta laluma kuma su faɗakar da magoya bayan su saboda a samu a yi zaben nan kamar yadda aka yi shi na ƙananan hukumomi ba tare da an tada jijiya wuya ba ba tare da an yi hatsaniya ba a yi a ƙare lahiya.
Sunana Malam Maje wakili ne na wannan ƙungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa da ake ma Transparency International. An yi zaɓe na kansiloli sai dai mun yi wa mun gani kamar an samu wani allaci wasu kurakurai za a ce a cikin wannan zaɓe kamar latti ne wajen kawo kayan aiki wannan kowa da kowa ya shaida da 'yan siyasa da su 'yan sinin masu wannan aiki kowa ya na'am lalle wannan kayan sun zo a latti lalle wannan kurakure ne za mu ba da shawara saboda gaba a ɗauki mataki ƙwararre don a kiyaye saboda irin wannan shi ne yake sa mutane da su ga kamar za a wani abu a cikin wannan muna fatan zaɓe a ƙasar Nijar mutane da 'yan siyasa da kowa da kowa yayi kokari ai zabe bismillahi babu wani tashi hankali na dan giya wani na dan yaba da zaben mutum da mutane suna shiga suna hita wallahi lahiya ba mai tsokala wani kenan inda an ci gaba da wannan aban alheri ne a cikin wannan kasar tamu
ya yabra ma shi jagora na kungiyar Alternative Espacito da kenan jihar da magana akwai kurakurai da yawa duk da ke ma ba su hana ba gudanar da shi wannan zaben kurakure na harko wanda aka lura shine akasarin wato runhunan zabe ba bude su a lokacin da ya kamata ba kun gani wa'ansu gurare sai karhe 9 sai karhe 10 saboda daniyar sanadiyar wato kamar ba kai kan aikin ba ko kuma ma ba hore ba na biyu kuma mun yi la'akari cewa malaman da ya kamata su gudanar zaben nan ba ba su horo ba isheshe ko ma ba a ba su horo ba na uku kuma kun gani sai a jiya wato san da yamma wata wasika ta kungiyar hukumar ne ta hoto cewa mutum an yi dangwala akan wato alamar partin shi ko kuma a cikin wani daki da aka yi zaben ya cancanta su kuma ainihi ma an wanda aka ba su horon an ce musu wanda dangwala akan wancan zabe bai yi ba kenan an samu mafiyan biletan nil kenan wanda aka yi asara kai muna fata nan gaba ya kasance hukumar zabe ta dau wannan kurakure na harko su gyara wannan kurakuren tun kafin lokaci ya yi saboda a kare gaba
to madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda tawagar kungiyar dattawan kasar ke ci gaba da kai ziyara ta musamman a yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabacin kasar inda kabilar Ibo take domin ganin irin bannar da aka samu ta rasa rayuka da kuma dimbin dukiyoyi ga al'ummar rayucin kasar da ke zaune a waɗannan yankunan biyu a zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar SAS kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Lamido Abubakar daga Fatakol.
Tawagar dai ta fara zuwa jihar Rivers inda bayan ganawa da gwamnan jihar Rivers barista Yesu Guke tare da bayyana masa makasudin zuwan su jihar ta Rivers inda suka bayyana muhimmancin al'ummar ta arewacin kasar tare da bukatar kiyaye haƙoƙin su Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun kungiyar dattawan arewacin Najeriya kuma ga abin da yake cewa
suna Dr. Hakim Baba ne nakan yi magana da yawun kungiyar dattawan arewa mun san cewa yau yanda wannan daki ya cika akwai waɗanda za su ji daɗi saboda mun yi abin da ya kamata duk inda kuke duk abin da ya shafe ku ya shafe mu mu ne muka yi abin da ya kamata mu zo mu nuna muku muku jajin abin da ya faru
shi ma wani dattijon kungiyar ta 'yan arewacin Najeriya injiniya Bello Suleiman Sakkwato ya yi tsokaci kan yadda al'ummar arewacin Najeriya suka halarci taron da kuma kira gare su da su rungumi zaman lafiya
injiniya Bello Suleiman kowanne gefe akwai mutanenmu gaskiya mutanenmu da ke nan kun burge mu saboda kuna zaman lafiya, kuna bin dokoki, kuma kamar yadda muka faɗa yanzu. Duk wani abu ya dame ku, ku tabbatar da kuna da shugabanni da uwaye a Arewa. Kada ku ji tsoro ku gaya mana cewa ga abin da ke damun ku.
Wasu 'yan arewacin Najeriya dai sun gudanar da jawabai daban-daban na maganar rungumar zaman lafiya.
Duk matsalar da muke ganin muna da ita, idan babu security na rayuwarmu da kasuwancinmu, babu wani abu da za mu iya yi. Idan an kashe kai na wani kuma ba da magana hili, wani magana gida.
Shi ma gwamnan jihar Taribas barista Yeso Wuke ya ce,
"All of us know the relationship between our region and the northern part of the country. That alone tells us that we have to do everything we can."
Yana cewa ne zaman lafiya ya inganta a jihar Ribas, kuma 'yan arewacin Najeriya na da matukar muhimmanci ga jihar Ribas, kuma suna zaune lafiya, suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar Ribas. Kuma duk abin da ya taba dan arewa a jihar Ribas, kamar ya taba mu ne, ziyarar da ta dattawan arewacin Najeriya na ci gaba da gudana ne a yankin kabilar Igbo, kuma ziyarar ta bar baya da kura domin haɗaɗɗiyar kungiyar nan ta kabilar Igbo, wato Ohanaze, ta fito ta yi ikirarin cewa kungiyar dattawan arewacin Najeriya a kirarin da ta yi na cewa 'yan kabilar ta Igbo su ne suke tada zaune tsaye da rikice-rikice na farma 'yan arewacin Najeriya a yankin Niger Delta da kuma yankin na kabilar Igbo. Ikirari ne kawai da bai da tushe balle makama. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Ga masu sauraron mu jamhuriyar Nijar, suna iya samun a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyya, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai kawo mana shirin Kowa Bar Gida.
Kowa ya bar gida, gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa, a cikin shirin namu za ku lura ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi da asalin kasar Niger, mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro da ke nan Amurka.
Bayan sai da wata guda aka ce a koma a yi aiki. A koma ka aiki, to wannan abun ya wa batura nan ciwo, suka ce za su nemi hasu a kowane lokacin da za su samu rana ta rinka samun tambayi wani abu gare su, kuma za su hana ba. Da na samu wannan murskin, sai suka ce ba za mu bar ka ba ka tafi, muna buƙatar ka taba kaɗin ka tafi, a yi mu samu wanda zai ɗauki wurinka, sai mun ba shi formation wata shida kenan. Yanzu gaskiya buƙatar da ya kamata ka sa kamfani a tura ka karatu babu ita ne, ka zauna kawai ka yi aiki. Sai na ga tunda saka mun wannan abu na ce, to ka ga za ka yi gaba abin ba zai bada inda an fara daga haka, na ce to gara kuma kai na abu na tambaya ma a bani kamar hutu na irin wannan abin da ake cewa visa disponibility a wani dan lokaci na in yi wannan aikin gani ko na iya yin kamar yadda nake yin aikin na wallene zai yi bana da iri a ce wannan ma bawo in ina marabus da yi marabus a ce kutan da saboda haka marabus kin zai Allah da ikon shi kuma ka hanyi marabus kin ma sai na ina cikin dan lissafi na sai na ci bawar gare ne ni zuwa Amurka kuma da wannan abu Allah sai kama mini a sa visa na ci bawar gare zuwa Amurka da harkar tikitin da dai yana da lissafi kuma da iya aikin hannu yana in nazo da nan akwai aboki na da zo sana ya ce mun zo nan ka zo ka ci samu a irin aikin ka
Ikola to ka samu ɗan matsala wajen bidar visa ta shiga nan Amurka a lokacin?
Wallahi a lokacin nan ka mutane suna cewa visa ta Amurka a lokacin nan wahala take ba da wahala. Wallahi mala blasis ide gaskiya ban samu wahala ba ne.
Kuma ka gwada musu da kana da wasu ƴan kuɗi cikin bankin naka ko?
Wannan ban gwada musu komai ba. Wanda aboki na mune abana takardar yaro yake ne a zo da nan. Kawai shi ya ba da ita ce na ta yi da ta kuma takardar aiki na sai kuma takardar da ke na jirgi don tambayar ma da suka mani ana ce ana yawan tambayar ka ni tambaya biyu kawai ta wuni ina za ka na ce Amurka ni kisa ta ce me za ka je ka yi na ce a wani aboki na ya ga ita ne ta ce ta ce to ka san kudin zuwa Amurka daga nan zuwa Amurka nawa ne na ce a ni ba kudi ba nake dibi ni a bata take ta kan da ita ce na ba daraja ba wannan ba dan kudi ba zan san kudi na sani a lokacin nan akwai yar Afrika dan zuwan energy yana kamar miliyan a cikin miliyan ɗin gaba da energy da kira ke baka jika 22 haka
iko Allah bacin ka kwashi shekara wajen 15 in ce kana aiki a Niger sai ga ka Amurka da ka zo Amurka ya kaga yanayin aiki ya kaga rayuwar
abin to kuma gaskiya aikin nan da ne a kamfanin nan na sabuli da tilare SPCL kamar ya bani horo ya bani horo da nazo sai na ciki ban samu wata wahala ba ta kinsuwa da yadda suke tafiya da aikin su tunda da nazo ni ka san ko mutum ma wurin inda muka waran inda na yi shekara 13 a Nijar ina aikin su ma suna da kashi kamar hawa uku na aiki da suke ce ma kamar na Amurka na cewa first shift second shift third shift
kamar travail da shirke ne
travail da shirke duka waɗannan na riga na saba da su wallahi wala Abdulaziz shigowa ta Amurka ne mai masati na wala aiki
to ai mala to ai baka da takardu ko
ai kuma rashin takardu a lokacin nan a Amurka ba mai tambaya kamar da kaza dan idan ka zo inda kake zuwa kamfanin dan mun isko dan uwa da suke aiki ana su suka taimaka mana su suka gwada mana hanyar da ake bi akwai wanda suna da mutanen su wanda suke da kamfanin na kama sai da su wanda suke da aiki
na gani
su da muka zo su suka kama mana ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi ga hanya da za ku bi idan ma an tambaye ka kana takarda sai kana da takardar
iko
wani bincike ba ake ba bincike a lokacin nan
kenan dai alamun lokacin ana bukatar mutane akwai aikin ba mutane
aiki na ce wallahi malam Abdulaziz aiki uku ne
iko Allah
in na sauka daga wannan sauka daga wannan to aiki na uku shi kuma weekend ne sai na dauki juma'a sau da ladi shi kuma nake security kare
to yanzu ina da tambaya
in ka bar wannan gobe ma kana samu wani a lokacin da baka zo
kenan kana aiki awa nawa gani
to su kamfani akwai inda zaka yi awa 8 akwai inda zaka yi awa 12 da awa 12 shi ne wannan idan kai awa 8 wannan awa regular awa ne regular time ne kenan babu wasu awa amma an suka hauda daga awa 1 zuwa awa 4 nan ko awa 6 nan duka sai a biya ka overtime sai a lamka kashi akwai wanda suke baka ma kashi 100% a baka wasu kuma su baka kashi 50
Malam Umar Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da kan bamu damar tattauna ta da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla yanzu kuma ga Suleiman Munu Barma dauke da shirin jaridun Nijar
zamu fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta mai da hankali akan zaben kananan hukumomin da aka gudanar a ranar 13 ga watan Disambar 2020 a fadin kasar Niger. Jaridar wacce ta ce mutane sun fito sosai don kada ƙura'a a gundumomin birnin Yamai ta ambato shugaban kasa Isu Muhammadu yana kira ga hukumomin da ke da hannu wajen tafiyar da sha'anin zaben kasar ta Niger su dauki matakan tabbatar da haske, adalci da gaskiya a dukkan zabukan da ake shirin gudanarwa a watan nan da muke ciki. Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa an yi watsewar baran-baran a jerin zaman da tawagar haɗin gwiwar CDAO da AU ta yi da ɓangarorin da ke da ruwa da tsaki a sha'anin zaɓe a nan Nijar. Jaridar ta ce tawagar ta zo birnin Yamai ne da nufin sasanta rigingimin da ke tattare da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa, sai dai kuma haƙa ta kasa cimma ruwa sakamakon yadda 'yan hamayya ke kallon ƙungiyar ta CDAO a matsayin 'yar amshin shatan shugabannin ƙasashe. Jaridar Lanketar ta ce ƙorafe-ƙorafen 'yan siyasa sun fara yawa a gaban kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar biyo bayan zarge-zargen da wasu 'yan takara ke yi wa wasu daga cikin abokan fafatawarsu a zaben da ke tafe a kasarinsu saboda dalilai na rashin cika ka'ida ko kuma rashin halaccin shiga zaben kansa. A wani labarin na daban, jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun bayyana shirin rufe makarantu daga ranar 17 ga watan Disamba zuwa 1 ga watan Janairun 2021. Matakin wanda ke zuwa a wani lokacin da ya rage mako guda a fara hutun sallar Kirsimeti wani abu ne da ke hangen daƙile annobar corona bayan la'akari da yadda cutar ta sake dawowa a 'yan makonnin nan kamar yadda majalisar ministoci ta sanar a zamanta na ƙarshen mako. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Jam'iyyar Kwaminsanci ta China tana ci gaba da ayyukanta na neman murkushe masu rajin demokradiyya a Hong Kong waɗanda suka nuna jarumta wurin ƙalubalantar jam'iyyar Kwaminsancin na neman mallakar Hong Kong daga Beijing. A wani makirci na baya-bayan nan da gwamnatin China ta kulla, wata kotu ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan wasu matasa uku shugabannin wani gangamin demokradiyya. Joshua Wong, mai shekaru 24, ya riga ya goge a harkar siyasa da kare haƙƙin bil'adama a Hong Kong. Shugaban ɗalibai ne a jerin zanga-zangar shekarar 2014. Kana yana cikin iyayen jam'iyyar nan da aka rusa ta da ake kira Demosisto. A ranar 2 ga watan Disamba, an yankewa Mr. Wong hukuncin zaman gidan yari shekaru 13.5 saboda samunsa a cikin zanga-zangar shekarar 2019 a gaban helkwatar 'yan sanda. An kuma daure wasu kusoshin jam'iyyar guda biyu da suka hada da Agnes Cho da Ivan Lam, inda Cho za ta kwashe watanni 10, kana shi ma Lam zai kwashe watanni 7 a gidan yari. Shugabannin uku suna cikin masu zanga-zanga 10,000 da aka kama a Hong Kong tun cikin shekarar 2019. Kamin da ya hada da wani shahararren mai kafafen yaɗa labarai kuma ɗan rajin demokradiyya Jimmy Lai, ya faru ne a lokacin da gwamnatin China ke ci gaba da yin katsalandan a harkokin Hong Kong da take wa 'yan yankin 'yancinsu, lamarin da ya saba da doka ta ƙasa da ƙasa da China ta amince da ita. Amurka ta yi takaicin yadda gwamnatin Hong Kong ke amfani da siyasa tana tsananta wa 'yan rajin demokradiyya, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya rubuta a wata sanarwa. Ya ce yin amfani da kotu wurin hana faɗar albarkacin baki alama ce ta mulkin kama karya, kana yana kuma tabbatar da jam'iyyar Kwaminisantin China tana jin tsoron faɗar albarkacin baki da kuma samun walwalar tunani na mutanenta. Pompeo ya ce Hong Kong a tarihance ta amfana daga tsarin walwala da kuma gaskiya wanda yake aiki da 'yan ƙasa masu fafutukar lumana kamar su Joshua Wong da Agnes Cho da Ivan Lam da kuma Jimmy Lai. Ya kamata mutanen Hong Kong su samu walwalar rayuwa kamar yadda doka ta asali ta basu a yarjejeniyar China da Burtaniya, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da kuma shelar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta gindaya. Amurka, a cewar Sakatare Pompeo, za ta ci gaba da yin aiki tare da ƙawayenta da abokan hulɗanta a faɗin duniya domin ƙarfafa 'yanci da walwalar mutanen Hong Kong da duk waɗanda ake musguna musu ƙarƙashin mulkin danniyar jam'iyyar Kwaminisancin China. Muna tare da Joshua Wong da Agnes Cho da Ivan Lam da Jimmy Lai da mutanen Hong Kong da duk mutanen China. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce ku kasance lafiya daga nan birnin Yamai.